Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa rikice-rikicen da ke faruwa a zaɓukan fidda guni na jam'iyyar APC na wasu jihohi ya sa 'yan adawa na ganin dama ce gare su ta karɓar mulki a ƙasar. Sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku, daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump tana Ghana a ziyarar da take yi a kasashen Afirka, tafiyarta ta farko ita kadai zuwa kasashen ƙetare tunda mai gidanta ya zama shugaban ƙasa. Uwar gida Melania ta isa Ghana ne jiya Talata da safe, ta kuma ziyarci wani asibiti da ke birnin Accra inda ta ga yadda ake gwada nauyin jarirai da kuma rarraba barguna da abin wasan yara da fadar White House ta bayar. Daga nan ta tafi fadar shugaban ƙasa ta Ghana, suka sha shayi da mai ɗakin shugaban ƙasar na Ghana Rebecca Akufo-Addo. Fadar White House ta ce uwar gida Melania za ta kuma kai ziyara ƙasashen Malawi da Kenya da kuma Misira, inda za ta mai da hankali kan lafiyar mata masu juna biyu da jarirai a asibitai da ilimin ƙananan yara da kuma yadda al'adu da tarihin ƙasashen suke da kuma yadda Amurka ke tallafawa ƙasashen. A hali yanzu kuma gwamnatin Amurka ta gaya wa Amurkawa kada hankalinsu ya tashi idan sun ji wayoyinsu na salula sun shiga ƙararrawa a lokaci ɗaya yau Laraba, yayin da gwamnatin tarayya za ta yi wani gwaji karan farko na na'urar farga da al'umma ta wayar tarho da ta fada shugaban ƙasa. Hukumomi suna faɗakar da al'umma tun da wuri cewa a wannan karan gwaji ne kawai, sai dai za a aika da irin wannan saƙon ne a zahiri idan aka fuskanci wata masifa ta gaggawa kamar gano an harbo mukamai masu linzami ko kuma wani harin ta'addanci ko wani bala'in aman dutse. Waɗanda suka kunna wayoyinsu na salula da ƙarfe 2:18 na rana agogon Amurka za su ji wata ƙara da ba su saba ji ba, yayin da wayoyin kuma za su yi ta motsi. Daga nan za su ga saƙo a kan wayar da bayani cewa wannan gwaji ne na hanyar sanarwar gaggawa ta wayar salula, ba a buƙatar ɗaukar wani mataki. Bayan minti biyu kuma waɗanda suke kallon talabijin ko kuma suna sauraron tashoshin rediyo masu dogo da gajeren zango za su ji irin wannan faɗakarwa da za ta katse watsa shirye-shirye na tsawon minti guda. A da an soya wannan gwajin ne tun ranar 20 ga watan Satumba, sai dai aka dakata zuwa yau 3 ga watan Oktoba sabili da ɓarnar da guguwar da aka ba lakabi da suna Florence ta yi a jihohin North da kuma South Carolina. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa ne adadin 'yan asalin ƙasar Venezuela da suka ƙaura zuwa Colombia ya ƙaru zuwa 4 million a shekara ta 2021 idan rikicin da ake yi a ƙasar mai mulkin gurguzu ya ta'azzara, inji ministan harkokin wajen Colombia. Carlos Holmes Rosillo ya yi kiyasin cewa abin da za a kashe kan kulawa da 'yan ciranin zai kai dala $9 million. Sama da 'yan asalin ƙasar Venezuela $2 million ne suka ƙaurace wa gidajensu a cikin 'yan shekarun nan domin gujewa ƙarancin abinci da magani da suke fama da shi da kuma rudanin siyasa da na tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Kimanin mutane $1 million suna zaune a makwabciya Colombia mai mutane $50 million. Wata kotun ƙasar Turkiya ta tabbatar da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa wasu 'yan jarida da suka hada da Ahmet Altan da ɗan uwansa Mehmet Altan da kuma waɗansu mutane 4 jiya Talata watanni bakwai bayan da aka yanke masa hukunci bisa zargin mara baya ga yunkurin juyin mulkin da soji suka soyi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan a shekara ta 2016 da bai yi nasara ba. An tuhumi ƴan uwan juna ne sabili da kalamansu a wata hira da aka yi da su a tashar talabijin kwana ɗaya kafin yunkurin juyin mulkin.
Labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin rikice-rikicen da ke faruwa a zabukan fidda gwani a jam'iyyar APC na wasu jihohi ya sa ƴan adawa na ganin dama ce gare su karɓar mulki a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Madina Daura.
Gobarar siyasar da ke ci a Najeriya yanzu tana ƙara ruruwa ganin yadda waɗansu jigajigan 'yan siyasar da suka fita daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP suke sukar jam'iyyar APC mai mulki, musamman ma a wannan lokuta da ake zaɓuɓɓukan fidda gwani kuma ake ta yawan rikice-rikice a cikinsu. Har ma suka ce sun koma wasu jam'iyyun ne domin su yi ɗamarar ƙwace mulki a hannun shugaba Muhammadu Buhari. Tsohon mai magana da yawun jam'iyyar PDP amma kuma yanzu yake zaman shugaban kwamitin taron ƙasa na jam'iyyar SDP, Farfesa Rufai Ahmed Alƙali, ya bayyana mini ƙudurorinsu.
Ai, duk lokacin da ƙasa ta lalace, Allah yakan kawo hanyar da ake sanya a sauƙi a wannan ƙasa. Saboda haka samun mulki a wajen ɗan adam Allah ne mai yi, amma kuma ai dole tun da yake a siyasance an ce a kafa jam'iyyu, a nemi jama'a, a mutunta su, a ba su darajarsu, a ba su kiman su. To ai shikenan an samu hanya, kowa ya sa algalin kansa. Yanzu kan ma yadda jam'iyyu suka yi, wanda mu da muka zaro kanmu muka fomi SDP, ai ka dube su yanzu ba yadda zaka ɗauki wuka ka yanka ka ce wannan shine kaza, wannan shine kaza, duk abun ya dame gaba ɗaya ya zama ƙuryar ƙira. To saboda wahala ai shi kansa ba jari bane ai.
To sai dai a wani abu mai kaman mayar da martani, ɗaya cikin ministocin jam'iyyar APC kuma mai kula da ma'aikatar harkokin matasa da wasanni, Barista Solomon Dalung, ya ce akwai dalilin da ya sa wasu 'yan siyasa ke adawa da shugaba Buhari.
Wannan shugaban ƙasa da ake ce da shi Buhari, na ɗin na faɗa, laifin Buhari guda ɗaya ne, ana cin abinci a cikin duhu ya jiya haska wuta. Rashin da ake ciki a Najeriya tana daidai da karaya ne. Bashin da muka samu ba karamin bashin ba na ban tsoro. Amma a gari yanzu an rage ma basu sukan yawancin kudaden da aka samu, waɗansu ma akwai waɗansu wajen ajiya ta gwamnati wanda ba wanda ya sani kudi na boye wajen. Wannan TSA ta hana washe dukiyar jama'a ajiya boye a cikin bankuna sai riba sun taru. A yau nan da nake magana akwai layin dogo daga tashar jirgi nan Nambiya Zukiwe zuwa cikin gari. Ya ɗora da mara yaki da kowa sai ya mayar da tasiri Najeriya. Wayan Najeriya.
Masana na bayyana cece-kucen da ke faruwa a harkar siyasar a matsayin alama ce da ke ƙara ƙarfafa demokradiyyar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Idan kana da shi ana tare da kai, in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam.
To madalla gaida Madina Dauda kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka sauka wai ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya. Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba, ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka. Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke. Amma dadin bautar muke ji, balle an ci
mai gida,
balle an ci
mai gida.
Tayya ma sake wa muke, sai doro muke, sai kwambo muke, ashe mu ko bauta muke, ashe mu ko bauta muke 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 ashe mu ko bayu muke kudu ba to haburin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne mahati yake amma hati in ya samu wani dan kuka yake ka za rugowa take hati ita za ta ci shi ko ya ci takuwa hati ita za ta ci shi ko ya ci takuwa haka ne a gurin mutane zai zane ka mai kai baki salele ni gobara nike salusu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salusu wane zan bari tun da kai na bara gama garin ga wane zan raga
sai haliyo
kun san ban na bari shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin da la'in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake
kagriwa
sale so hani mai hodi salele ni waka nike sale su ni waka nike
to madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3 da minti 11 ga shirinmu na gaba assalamu alaikum har yanzu dai muna fadin shugaban kasar Najeriya kan zargin zambar da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar Malam Abba Kyari cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun saurari korafin bako wazirin Abba Kyari wanda ya fada wannan filin cewa da yaddar Malam Abba Kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado dan kafa alƙalamin samun kwangilar motoci kira Toyota Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 tun farko dai an yi wa bako wazira alƙawarin kashi 30 cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar hakan ya sa bako ya sayar da wasu kaddarorinsa tare da ciwo bashi wajen ƴan uwa da abokan arziki da zama idan kwangilar ta fito ya samu kuɗinsa zai biya bashin amma bayan fitowar kwangilar ya zamanto bai samu ko sisin kobo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS duk da yake har yanzu bamu samu jin ta bakin mutumin da ake zargi ba tukunna wato Malam Abba Kyari sai dai idan mai sauraro zai iya tunawa tun farkon lokacin da muka fara duba wannan batu fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da koyin kurin gura da kowane irin bincike ba haka kuma mun ji cikin labarin bako wazirin daya daga cikin masu bin sa bashi ya hada shi da wani dan uwansa dan sanda mai suna Tijjani Bulama da ke da mukamin DSP domin ya karba masa kudaden sa bayan da shi DSP din ya ji labarin yadda lamarin ya kasance daga bako wazirin ya shiga maganar inda ya ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wannan bawan Allah ya samu haƙin sa inda ya gudanar da bincike amma binciken nasa ya kai shi shi ma ga hannun hukumar DSS wannan makon za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama suna na Sarfil Hashin Gumel a yi sauraro lafiya
ko za ka gabatar mana kanka da kanka a gurgurje ka hun matan bai
sunana ne Tijjani Saifullahi Bulama ni deputy superintendent of police ne
to aina shin ana Abuja kake yin aiki
eh daga Delta amma county Abuja yanzu
ba mu labarin me ya hada ka da wannan batu na shi bako wazirin Abba Kyari
to bako dai ni ban san shi ba tun farko akwai dan uwana Baba Gana shi motoci yake sayarwa sai bako ya are miliyan 2,500 a gun Baba Gana to shi Baba Gana ne yanda ya faɗa min kuɗin nan ya jima a gun bako ya in ya tambaye sa sai ya ce masa ai kuɗin nan sun makale ne da sauransu shi yasa Baba Gana ya bani lambar bako in kira bako in shaida bako lalle ne yana buƙatar kuɗin sa ya ba da kuɗin sa dalilin da yasa na kira bako kenan dan na kira bako bako yake ai shi din ma Abuja yake bari zai zo ya same ni mun yi haka kenan bayan kwana uku sai shi bako wazirin sai ya kira ni ina nake sai na ce masa na wuce market ne don ranan asabar ne sai yaje har wuce market shi da dan uwansa suka same ni da suka same ni suka kira ni a waya akan cewa lalle ya shigo wuce market dan Allah same shi sai na ce masa yana ina ne sai suka ce suna kusa da gate sai na fito na bar mata na muna shopping na bar ta nace ta ci gaba da shopping din ina so in samu wayansu mutane na zo na samu bako waziri da dan uwan shi nace to ya ake ciki sai ya ce mu to ai shi ma da kansa kudin ne a makale an yi musu abin nan akan za a bashi contract ainihi nace contract kuma daga ina ne sai ya ce mu daga Bila nace wace maka contract wace zai baka contract daga Bila sai ya ce Abba Kyari nace wani Abba Kyari sai ya ce chief of staff to the president nace a kai ya akai ka san Abba Kyari ta wani hanya ka san Abba Kyari tukuna Abba Kyari yace zai baka contract sai ya ce Abba Kyari dan uwansa ne a zaman yayansa yake shi a gidansu kusan girman shi ma a gidansu ya girma kuma shi takuran Abba Kyari takuran shi kakan bakon ne sai ya ce da Allah ya bari ko zan samu dama in ga takardun nan sai ya ce eh ga su takardun nan sai ya nuna mu takardun gaba daya to nake bincika takardun a cikin takardun akwai inda aka akwai clause da aka rubuta cewa wai sai akwai inda zai bada million 5% na abu na din na total abu na din contract din kafin nan CBN kenan kafin nan a ba su abun nan a ba su abun nan na acceptance abun nan na CBN kafin nan a ba su contract din to ni ma kuma na riga na san a cikin CBN policy sai an baka contract sai kai contract din a cikin kudin da za a biya wannan bat din kenan shine 5% bat daga nan ne za su cire a cikin kudin da za su baka na ribanka ba wai sai kafin a baka contract ba za ka biya 5% kafin na za a baka contract din so ina gani wannan sai na ce kai wannan lamarin nan naka anya ba ko ba 419 bane suka same ka sai ce min ina ba 419 bane nace ni kam Abba Kyari da kake magana ka taba haduwa da shi face to face kun taba magana da shi ko dai ta waya kuke magana ya ma kuka yi ku haɗe shi kenan daga nan sai faɗa min cewa Abba Kyari lalle a gaban gidansu ya girma kuma ma tun shi ba ku yana karami Abba Kyari da ya tashi babansu shi ya sa Abba Kyari karatu har Abba Kyari ya kai matsayin da ya kai yanzu kafin baban nasu ya rasu shi Abba Kyari shi amin shi ba ko shi yake kula da magonan Abba Kyari yake kula da dan sauran dan kadarin da ya saya a kusa da gonan su bakon kuma Abba Kyari din nan ya su bako ya sai shi fiye da shekara 25 yace ba mutum bane wanda za a ce wai ko bai san fuskar sa bane ko kuwa da bai san muryar sa bane ko ba ko kuwa a ce wai bai san sa bane yana ce to ya ne ma maganan contract din nan ya taso tun farko yace to shi Abba Kyari shi ya kira shi a waya ya yi masa taziya da baban ya rasu da iyayensa suka rasu da baban da mamman duk sun rasu cikin bama a cikin Boko Haram abin nan a cikin yanayin da ake na Boko Haram lokacin sai na tambaye sa nace masa to kiran ka yayi a waya sai ya ce eh lalle ya kira shi a waya ne nace kana numban sa sai ya ce eh ya cire waya sai ya nuna mun numban Abba Kyari nace to ya akai bayan haka sai ce shi Abba Kyari bayan ya yi masa taziya sai ya ce masa lalle yanzu hakkina ne in taimaka muku na san dai abin da babanka yi min a rayuwa saboda haka ba zan manta ba amma ni yanzu zan nuna muku cewa lalle ni yayanku ne yanzu abin da za a yi zan tura maka tiket na jirgi ka shigo Abuja so lokacin da ya zai nuna mu already sun riga sun yi wannan abin gaba daya sai na ce masa to yanzu abin da za a yi ko nan gaba duk abin da suka ce maka ka sa ka saya daga nan bari mu gani tabbaye bari mu san tabbacin ina ne kudin da suka tafi don ni ba yadda akan cewa shi Alhaji Abba Kyari ya kira shi kuma ya zanna da shi a Caledonia Hotel har suka yi wannan maganan contract din ba don ni gaba daya ban yadda ba maganan sai shine nace masa kar ya sake sa ko CC a kowane account bari
to kai ka fara zargin akwai dai wata matsala kenan
yes sir ni gani nake kamar akwai harkan fa wannan a ciki
o dan damfara
shi yasa nake tattambayan sa ya ga Abba Kyari ya ko da waya suka yi magana amma waya ne ina ne number wayan abubuwan nake tattambaya kenan sai ya tabbata mun cewa lalle ga yanda suka haɗu Abba Kyari ga yanayin da ya sa shi contract din da sauransu. A hakan ban yarda ba sai da na kirawo na kaiwa shi Ado Sani. Da farko Ado Sani na kira amma kafin in kira shi muka yi ta gwada number na har kusan wata uku manobin ba sa tafiya. Ina gani akwai number da yake amfani da shi. Sai wata rana kusan karfe 3 dare na zanna ina mai abubuwa na sai nace kai bari dai in yi try number ne yau. Ina danna number sai ya shiga bai dauka ba na sake kira bai dauka ba sai na bari. Sai da safe sai ya kira ni kamar karfe 9 na safe. Da ya kira sai nace masa suna na DSP Tijani ina aiki a waje kaza kaza kaza. Sai ya ce okay me ya faru? Sai nace masa ja na kira ka aito da baka barci ne baka daga waya ba. Sai ya ce eh yana barci ne. Sai nace masa dan Allah ka san wani ana ce masa ba kowa zire. Sai ya ce eh ya san shi. Sai nace dan Allah shi ba kowa zire nan akwai kudajen da yasa account dinka wanda kimanin sa kai miliyan kaza kaza. Eh ce yace eh ya sani. Sai nace masa to waye ne yasa ka sa wannan kudin ko dai akwai wani harkan ku da bakon ne. Sai ce a'a shi kawai an ce ya bada account number ne ma a bako kuma ya yadda kudin nan suna nan a account din sa. Me ya faru ne yake tambaya. Sai nace masa to gashi nan bako ya zire ya kawo magana gurin zuwa guri na. In fact ba shi ya kawo magana ba wani ne dan uwana ne ya kira ni yake fada mu shi yasa na kira bako zire in sani. Sai ce eh shi mai gidan shi ne yasa ya bashi account number yace ai ba a bako account number din. Sai nace waye shi sai ce mu Abba Kyari. Yace wani Abba Kyari ne sai ce chief of staff. Sai nace to shikenan. Nace zan yi wani bincike amma daga baya zan sake kiran ka don Allah. Yace to shikenan. So daga bayan nan shi Ado Sani ya sake kashe wayan sa. Ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba. Sai nace to yanzu abin da za a yi bari kafin mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har maganan zuwa gaba. Bari mu sai mun dan yi wani dan guntun bincike.
Makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Yanzu a madadin Nasiru Adamel Hikaya, ni Sarfili Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Toma da lasi ya biyo mu shirin mu na safiyar ranar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shiri. Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara shirin yanzu namu ne da jaridar Kamaru Info an da taro mana cewar a ƙarshen makon da ya gabata ne dai shugaba Biya ya ziyarci jihar Arewa mai nisa bayan kwashe sama da shekaru 7 bai ziyarci jihar ba amma yanzu a matakin da yake yi na neman yin tazarce na ƙarin waɗansu shekaru 7 a kan karagar mulkin kasar ya je jihar. Cikin jawabinsa na yakin neman zaɓe din ya sanar da cewar ya samu nasara akan daƙile maharan Boko Haram a jihar ta Arewa mai nisa wanda yake shekaru 5 yana tawa da su. Sai kuma jaridar Sapress an da tace a bangaren yan awaren kasan jamhuriyar Kamaru dakarun tsaron kasar da maharan yan awaren sun bude wa junun su wuta an da dakarun tsaron suka samu nasarar bindige yan awaren guda 24 a birnin Boya headquarters jihar Kudu maso yammacin kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune ita kuma cewa ta yi duk manyan biranen kasar jamhuriyar Kamaru yan siyasar kasar sun leke su da fasfoto su domin yakin neman zaɓen da za a gudanar na 7 ga watan Oktoba 2018 din nan cikin su har da fotunan shugaba Biya. Sai kuma jaridar Emergence and ita ma ta rawaito mana cewar shugaban majalisar dattawan kasar jamhuriyar Kamaru Inyak Jifinji wanda ke shekaru 83 da haihuwa a duniya a makon da ya gabata ne aka yayata rasuwar sa amma gwamnatin kasar ta muzanta zargin anda ta nuna mana cewar yana murmurewa a wani asibiti a birnin Paris dake kasar Faransa. Sai kuma jaridar Esanga anda ita ma ta hango mana cewar hukumar jami'an kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da inganta yanar gizo-gizon su a fadin kasar baki daya domin karfafa tsaro da ma samu labarai na sirri a yayin da ake gudanar da zaben shugaban kasar na 7 ga watan Oktoba 2018 din nan. Jaridar Le Jour kuma ta ce gwamnatin kasar Kamaru ta kafa dokar ta baci a jihohin yan awaren kasar guda biyu domin ganin yanda maharan suke neman musgunawa al'umma a yayin da ake gudanar da yakin neman zabe a kasar. Jaridar Le Messager kuma ta ce Director General na hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecon ko Election Cameroon ya sanya doka na hana amfani da salula a dakunan da ake gudanar da zabe a fadin kasar. Sai kuma jaridan Al-Adawt anda ita kuma yanci rani yan kasar Jamhuriyar Kamaru su 14 ne a yanzu haka a can kasar Kuwait suke cikin halin ni'asu amma gwamnatin kasar talashi takobin dawo da su kasar su ta aihuwa. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Mutation. Ala salabar ta mana cewar mayakan yan awaren kasar Kamaru sun kaiwa wani gidan yarin kasar hari anda suka fitar da yan zaman kaso su 117 a jihar Baminda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai ka an daga cikin wasu rayu da kuma su rauku ki kira ta waya kuke ajiye mana bisa na'ura.
Sana Muhammad Zalanga makalla iga iga na Nigeria. Ato ana irin rin zama lafiya da yake faruwa a Nigeria musamman a jihar Plateau. A gaskiya abin babu daɗi kuma yadda ya kamata a yi a samu zama lafiya shi ne mu talakawa da malamai da sarakai da ilimin addu'a. Idan muka addu'a in Allah ya yarda Allah zai karɓi wannan addu'a ta mu.
Assalamu alaikum, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Adamawa mu ci gaba da addu'a Allah shi azurta mu da shugabanni masu gaskiya da riƙon amana, kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya sa a gama zaɓen fidda gwanin nan lafiya da sauran zaɓuɓɓuka na 2019. Bugu da ƙari mu roƙi Allah shi azurta mu da shugabanni masu gaskiya da riƙon amana masu kaɗa da cikawa.
Assalamu alaikum, sunana Sani Balak da ke Guro Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da jam'iyyar PDP ta jihar Yobe yanzu ta samu ɗan takarar gwamna Alhaji Iliya Damagu. Ina kira da ƴan PDP su haɗa kansu don su cimma buri 2019 mu karɓi mulki a jihar Yobe. Don mutane sun gaji da wannan gwamnatin jiha shekara 20 ana mulki ɗaya.
Assalamu alaikum, sashi a matsayin murar Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka ke da Yobe Najeriya mazauni Oru. Ina farin ciki da samun ɗinkin Najeriya. Ubangiji Allah ka gwada mana an yi zaɓe lafiya an ƙari lafiya. Shugaban ƙasarmu Allah ka ƙara mai lafiya, Allah ka taimake shi ya kare daga sharruka masu sharri.
To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Yan sauyi bayan zabansa shugaban kasar Iraki gogaggen dan siyasa Baham Salih ya zabi dan Shi'a Abdul Mahdi a matsayin prime minister, ya kuma umarce shi ya kafa sabuwar gwamnati. An keɓe matsayin shugaban kasa da ya kasance na jekanayika ga kabilar Kurdawa tun da aka fara gudanar da zabe mai jam'iyyu da yawa a shekara ta 2005, shekaru biyu bayan da Amurka ta jagorance hanɓare gwamnatin shugaba Saddam Hussein. Abdul Mahdi, wanda ya taɓa riƙe muƙaman mataimakin shugaban ƙasa da ministan albarkatun mai da kuma ministan kuɗi, yana da kwanaki 30 ya kafa gwamnati ya kuma gabatar da sunayen 'yan majalisa domin a amince da su. Uwar gida shugaban Amurka Melania Trump tana Ghana a ziyarar da take yi a ƙasashen Afirka. Tafiyarta ta farko ita kaɗai zuwa ƙasashen ƙetare tun da mai gidanta ya zama shugaban ƙasa. Uwar gida Melania ta isa Ghana ne jiya Talata da safe, ta kuma ziyarci wata cibiyar da ke birnin Accra inda ta gana da ƙananan jarirai.
To madalla masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ya tana gabatarwa, sai kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Darrell Smith, Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.